إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake unguwar GRA a cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi a wannan yammaci na Alhamis yau zai zama 30 ko 1 ga wata 29 kamar jiya ne ko a lissafin ganin watan Najeriya gurgurdan sanarwar sarkin musulmi 29 jiya ne to yau zai zama 30 kenan 30 ga watan Zulqa'ada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1445 wanda yayi daidai da 7 ga watan 6 shekara ta 2024 wannan majalisi shine majalisi na 125 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani ne dangane da ci gaban da aka samu a zamanin khalifancin Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ta fiskar gine-gine da abubuwan more rayuwa to gabanin mu dora daga inda muka tsaya za mu yi amfani da wannan damar wajen mika ta'aziyar mu ga masarautan wannan yanki na Katagum dangane da rashi da aka yi babban rashi a makon da ya gabata a wannan yanki na Katagum makaman Katagum Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa muna masu mika ta'aziyar mu ga masarautar wannan yanki da ma dokacin al'ummar wannan yanki gaba daya muna masa addu'a ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah ya yalwata kabarinsa Allah ya kai haske cikin kabarinsa abubuwan da ya bari da iyalan da ya bari Allah ya albarkace su Allah ya tseratar da shi daga fitinar kabari da azabar wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ayyukan da yayi kyawawa su zamanto sun bi shi Allah ya sa ya ci gajiyar su kamar yadda na yi bayani gabar da muke bayani kanta a makon da ya gabata ita ce yadda Sayyidina Umar ya dinga bunƙasa garuruwa daban-daban na musulunci da abubuwan more rayuwa na abin da ya shafi gine-gine da kuma hanyoyi da duk wani abin da ya zai taimakawa al'ummar da yake jagoranta to ba za mu tsawaita a wannan gabar ba akwai wasu 'yan misalai guda 3 zuwa 4 da za mu yi ishara kansu sai kuma mu tafi zuwa ga babi na gaba. Misali na farko daga cikin misalai da za su bayyana mana yadda Sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi ta kokarin aikata abubuwan da za su taimaka wa mutane wajen inganta musu rayuwarsu. Yakan ware wani kaso mai yawa daga baitul mali na dukiya domin ya inganta hanyoyin sadarwa. Hanyoyin sadarwa ma'ana daga gari kaza zuwa gari kaza, Sayyidina Umar yana amfani da dukiya wajen kyautata musu hanyoyin nasu. Wannan ba mutane kawai ba, har ma dabbobi, dan yakan ce yana tunanin Allah madaukakin sarki zai tambaye shi ranan gobe kiyama, idan jaki yana tafiya a gabar kogi yayi tuntube da dutse ya fadi, Allah madaukakin sarki zai tambaye shi me yasa Sayyidina Umar ba kai majakin nan hanya ba. To kaga in har Sayyidina Umar yana tunanin Allah madaukakin sarki zai tambaye shi akan dabba me yasa bai mata hanya ba, to ina ya ga mutum dan adam wanda yafi komai karamci a ban kasa gurin Ubangiji subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin alqur'ani cewar dan adam ya girmama shi, ya daukake shi, ya karrama shi, ya sanya shi yana rayuwa a ban kasa. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. A ƙarshen wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayyana cewar ya fifita dan adam akan mafi yawa daga cikin halittun da ya halitta. To idan ka sashen halitta kamar jaki, Sayyidina Umar zai yi tunanin Allah zai tambaye shi akan jaki me yasa bai yi masa hanya ba, to ya kake tunani yadda yayi kokarin inganta hanyoyi na sadarwa ga dan adam? Abun ba a magana. Abu na biyu daga cikin abubuwan da Sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi domin ingantawa al'ummar da yake jagoranta rayuwarsu, ya ware wani adadi mai yawa na raƙuma, lafiyayyun raƙuma waɗanda ake musu kiyo na musamman, ake ba su kula wacce take ta musamman. Waɗannan raƙumar ba dan komai ya ware su ba, sai dan su ɗebi mutane daga gari zuwa gari kyauta ba tare da mutum ya biya ko sisi ba. Misali ka fito daga Madina kana so ka je Makka, to akwai raƙumi da Sayyidina Umar ya ware na musamman da zai ɗauke ka kyauta daga Madina kai ka Makka ba tare da ka ba da ko sisi ba. Haka idan Sham kake son tafiya, tunda ƴan Makka suna kasuwanci kuma galibi hajar su ta kasuwanci Sham suke tafiya da ita, to akwai raƙuma da Sayyidina Umar ya ware waɗanda za su ɗebe su kyauta daga Makka zuwa Sham ba tare da sisin su yayi ciyo ba. To wannan na daga cikin ayyuka da Sayyidina Umar yayi wa al'ummar da yake jagoranta na samar musu da dabbobin da za su ɗauke su su kai su guraren da suke so ba tare da sun yi ɗawainiya ta aljihu ba. Kamar misali a yanzu ne ka ce shugaban ƙasa, misali duk da in mun ce shugaban ƙasa mun takaita, Sayyidina Umar matakinsa a lokacin ya wuce matakin shugaban ƙasa, mataki ne na shugaban duniya gaba ɗaya, tunda duk inda gari yake na musulmi Sayyidina Umar jagoransa ne. To yanzu mu kwatanta ko mu buga misali da shugaban ƙasa, a ce shugaban ƙasa ya samar da motoci waɗanda za su dinga ɗiban mutane kyauta daga gari zuwa gari. Misali daga Azare akwai mota da aka samar, duk wanda yake so ya tafi Kano akwai mota kyauta da zai shiga. Wannan ɗawainiya ce daula ta yi. In Bauchi zaka tafi akwai mota da aka samar kyauta da zaka shiga ka tafi. Idan ma zaka je Jama'are ne, in ma Kaduna zaka je, in ma Abuja zaka je, in Yobe zaka je, in Port Harcourt zaka je, in ma ina zaka je, akwai motoci da aka samar da su da za su na diban yan kasa saboda dukiyar da mata yan kasan ne saboda aka bari a musu amfani da dukiyar su. Kamar haka ne Sayyidina Umar yayi. Ya samar da dawaki da raquma kosassu waɗanda ya wakilta masu musu hidima masu kula da su wanda su ma yana biyan su daga Baitul Mali. Abinda zai baka mamaki idan ka duba dukiyar da suka tara a wancan lokacin ba ta yi rabin rabin dukiyar da wasu daga cikin ƙasashe suke tarawa ba a yanzu, amma idan ka ga hidima da ɗawainiya da suke yi wa al'ummar su sai ka yi mamaki. Abu na uku da Sayyidina Umar ya yi na inganta wa al'ummar da yake jagoranta rayuwarsu shine idan aka yi tafiya, misali mutum ya fito daga gari kafin ya isa garin da zai je, yana sa kaman santa guda biyu tsakanin gari da gari. Misali mu buga misali kamar tsakanin jama'are da azare. Yanzu wanda ya fita daga azare zai tafi jama'are, gabanin ya isa jama'are zai samu santa har guda biyu da aka kafa kaman tanti wanda an samar da ruwa mai sanyi, sannan kuma an samar da shimfiɗi. In kai tafiya na misali kamar minti 10 ko 15 sai ka ɗan tsaya a wannan santan ka huta ka sha ruwa, tunda su tafiye-tafiyensa a da ba irin namu bane, suna yi ne da dawaki da kuma raquma. Kaga tafiyar raqumi ai ba sauri ciki, har ma gara tafiyar doki. Yanzu tafiyar da za a yi daga nan zuwa jama'are a minti 10-15 zuwa 20-30 idan a zamanin da ne sai a yi rabin wuni ana tafiya. To shi yasa sai Sayyidina Umar ya tanadar da santa guda biyu. Idan an yi tafiya kamar misali na sa'a 3-4 sai a yada zango za a tadda santan da Sayyidina Umar ya samar. Shi kuma wannan santan ya kunshi abinci irin nasu na Larabawa, akwai dabino, akwai zabibi, akwai ruwan sanyi. Wannan duka daula ta samar da shi wa ƴaƴanta su more da shi saboda me su samu su yi tafiyar su cikin nishadi da walwala ba tare da sun jikkata ba. Idan suka ƙara gaba bayan sun yi tafiyar sa'a 3-4 za su sake samun wani santa da aka samar da ruwan sanyi da shimfiɗi, gashi an yi rumfuna wanda suke ɗauke da inuwa, ga kuma guri da aka ware na kiyan dabbobin da mutane suka hawo suka taho da su. To mutum zai ɗan huta minti 30 ko awa ɗaya sai ƙarasa garin da zai je. Haka Sayyidina Umar ya yi tsakanin gari da gari, garin Madina, tsakanin Madina da Makka, tsakanin Madina da Yaman, tsakanin Madina da Bahrain, tsakanin Kufa da Basra, duk inda dai aka samu gari zuwa gari zaka ga Sayyidina Umar ya sa akalla santa biyu. In kuma garin daga gari zuwa gari akwai nisa, zai sa santa guda uku. Santan nan kuma kowane santa ya sa mutane wanda za su zama suna kula da wannan santa din, sannan kuma ya sanya abinci, ya sanya abin sha, ya sanya ruwa. Duk wanda ya sauka baya tunanin cewar zai ji yunwa. Kenan yanzu idan mutum zai tafiya baya tunanin sai ya rike guzuri, da duk wanda zai tafiya sai ya tanadi guzurinsa. Saboda idan aka yi tafiya aka tashi da safe kamar irin azhar, ya sauka zai yi sallah, to dole wannan guzurin da ya rike zai ci abincin rana da shi. To amma a zamanin Sayyidina Umar da ya waɗannan abubuwa, in ka tashi zaka yi tafiya ko tafiyar wata guda zaka yi baka tunanin ka rike guzuri, saboda ka san duk santan da ka je zaka samu abinci, zaka samu abin sha, kuma sai dai ka ci ka bari. Wani ma in yazo a bayan ka zai ci ya bari, wani ma in yazo a bayan sa zai ci ya bari. To wannan yana daga cikin ayyukan da Sayyidina Umar ya yi na ingantawa al'ummar da yake jagoranta rayuwarsu, saboda yana ga waɗannan al'ummar amana ce Allah maɗaukakin sarki ya danka a hannunsa, sa'annan kuma dukiyarsu tana hannunsa. Allah maɗaukakin sarki ranar gobe kiyama zai tambaye shi game da wannan dukiya tasu, ya ya gudanar da dukiyar, shin ya musu abin da zai amfanar da su a duniyarsu, ya musu abin da zai amfanar da su a lahirarsu, ko kuma taskace dukiyar yayi ya bar su suna ɗanɗana kuɗarsu. Sayyidina Umar yana tunanin wannan kuma yana hangen wannan. To shi yasa yayi amfani da wannan dukiyar wajen ingantawa al'ummar da yake jagoranta rayuwarsu. Sannan abu na ƙarshe da Sayyidina Umar yayi, ya samar da tsaro a hanyoyin tafiye-tafiyen nan. A da lokacin jahiliya, idan mutum zai fito da hajarsa ta kasuwanci, musamman mutan Makka, dama ƴan kasuwa ne, zai tafi gurin kasuwancinsa. Galibi sun fi tafiya Sham, kamar yadda muka yi bayani a baya. To idan ya fito yana cikin fargaba da tararradi da tashin hankali, me yasa? Saboda baya tantamar cewar ba zai haɗu da ƴan fashi da makami ba, ƴan kwanta-kwanta. Su ma akwai ƴan kwanta-kwantansu wanda zai murɗe shi ya ƙwace masa dukiyarsa ya tafi, in ya yi sa'a ma ya bar shi da rayuwarsa, in bai yi sa'a ba kuma ya kashe shi, ya tafi abinsa, ya tafi da dukiyar, ya tafi da dabbobin da ya fito da su. To suna cikin wannan tashin hankali gabanin zuwan musulunci. To lokacin Sayyidina Umar ya yi wata dabara, shi ne duk inda aka yi tafiya na sa'a uku zuwa huɗu, yana ajiye ‘yan sintiri, ‘yan sa ido, suna kula da yanda mutane ke kai kawo, wanda suka zama suna da kokonto a kansa, suna da shakku a kansa, ba su yarda da shi ba sai su kama shi. Idan suka kama shi sai su kai shi ga Sayyidina Umar, sai an masa bincike tatas, an tabbatar cewa ba shi da wata mummunar aniya, sai a sake shi. To sai zamanto yanzu tafiye-tafiyen da mutane suke yi daga gari zuwa gari ba su da tsoro, ba sa tararradi, ba sa tunanin cewa za a haɗu da mutum a buge shi a ƙwace masa dukiyarsa. Me yasa? Saboda Sayyidina Umar ya sa masu kai kawo, masu rangadi, masu sa ido, ‘yan sintiri, masu kula da kai kawo na mutane, duk wanda suka samu kokonto ko shakku a kansa tuni za su damƙe shi. Wannan sai ya samar da cikakkiyar kwanciyar hankali da zaman lafiya, sai ya zamanto mutane suna tafiye-tafiyensu babu tsoro, babu tararradi a cikin tafiye-tafiyen nasu. Mutum zai je inda yake so, baya tunanin cewar akwai wanda zai buge shi ya kwace masa dukiyarsa. Waɗannan kaɗan daga cikin ayyuka da Sayyidina Umar, Allah maɗaukacin sarki ya yarda da shi, yayi na ƙoƙarin ganin ya ingantawa al'ummar da yake jagoranta rayuwarsu. Ina ga za mu dasa aya a wannan gabar, sai mu tafi babi na gaba wanda zai zama shine babi na kusa da ƙarshe, dangane da tarihin nan da muka ɗau shekaru muna karatunsa na Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Wannan babi da za mu shiga shine babi na kusa da ƙarshe, kuma sai mu je mu ga yaya aka yi Sayyidina Umar ya yi shahada. Babin a shafi na 465 ya ce, al-mabhasu thalith mutaba'atul wulati wa muhasabatu umara lahum. Mutaba'atul wulati wa muhasabatu umara lahum. Wannan shine babin da za mu shiga. Yanda Sayyidina Umar yake bibiyan gwamnoninsa, ya tura gwamna garin Kufa, ya tura gwamna garin Basara, ya tura gwamna Bahrain, ya tura gwamna Ta'if, ya tura gwamna Yaman, ya tura gwamna Makka. To duk inda Sayyidina Umar ya tura gwamnansa, baya naɗa ƙafarsa ya zauna cikin garin Madina headquarter musulunci kawai yana gudanar da al'amura, a'a yana bibiyarsu ya ga ya suke zartar da jagorancinsu, ya suke mu'amalantar al'umma, ya suke mu'amalantar dukiyar al'umma da take ƙarƙashin ikonsu da kulawarsu. Kenan Sayyidina Umar yana sa ido sosai dangane da kai kawo na gwamnoninsa da ya tura a garuruwan da ba a nan yake zaune ba, shi yana zaune a headquarter ita ce garin Madina. To kaga sauran garuruwa akwai buƙatar ya tura gwamnoni a matsayin wakilansa. To bayan ya tura su, baya kyale su kowa yayi abin da ya ga dama, yana bibiyar su 100% ya ga ya suke gudanar da jagorancinsu. Sannan kuma wa muhasabatu umara lahum, Sayyidina Umar yana kididdiga da lissafa abubuwan da ke shiga da abubuwan da ke fita na garuruwan da ya tura gwamnoninsa. Ya tura gwamna misali Bahrain, to yana bibiya ya ga dukiyar da take shiga asusun baitulmali na Bahrain, nawa ne ke shiga a wuni, nawa ne ke shiga a wata, nawa ne ke shiga a shekara. Sannan bayan ya shiga, ya yake fita, nawa ke fita a wuni, nawa ke fita a wata, nawa ke fita a shekara. Sannan idan ya fita, ya fita ne ta hanyar da ta dace, an yi aikin da ya dace da dukiyar. Wannan Sayyidina Umar yana bibiya duka gwamnoninsa, duk inda ya tura gwamnoninsa, ya tura gwamna Misra, ya tura gwamna Jalawla, ya tura gwamna Kadisiya, ya tura gwamna Basra, ya tura gwamna Kufa, ya tura gwamna Fustat, ga sunan garuruwa ba iyaka, da garuruwan Larabawa, da na Rumawa, da na Farisawa, wanda daular musulunci ta mamaya, duka Sayyidina Umar ya tura gwamnoninsa. Su Filistin, duka Sayyidina Umar ya tura gwamnoninsa. Su Suriya, da Larabci ana cewa Suriya. Suriya. Duk Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, ya tura gwamnoninsa waɗannan gurare. Ba a dube cewar ai garuruwan da Sayyidina Umar ya tura gwamnoninsa sun yi yawa, saboda haka zai iya bibiyar wasu, wasu ba zai iya ba, duka yana iya bibiyar su. Kowanne kuma labarin abin da ke faruwa a garin yana zuwa wa Sayyidina Umar. Yaya kuɗinsu yake shigowa, yaya yake fita, yaya gwamnan yake gudanar da jagorancinsa, yaya yake mu'amalantar al'umma, duka wannan Sayyidina Umar Allah da shi yana bibiya. To anan ya kawo mana fiskoki guda bakwai zuwa takwas da suka fito mana da yadda Sayyidina Umar ya mu'amalanci gwamnoninsa da kuma ma'aikatansa, wanda su ba gwamnoni ba ne amma an tura shi ya yi aiki kaza. Misali, an tura shi ya kula da Baitul Mali, shi accountant general ne na garin Makka. Dama galibi Sayyidina Umar in ya tashi yana tura kuje, yana nada kujeru guda uku ne a gari. Kujera ta farko shi ita ce kujera ta shugaba, misali gwamna. To wannan gwamnan shi zai jagorance su a duniyar su, kuma shi zai jagorance su a lahirar su. Jagorantar su a duniyar su zai zamanto wuka da nama nazartarwa na hannunsa. Ba za a fitar da dukiya ba sai da izininsa. Dukiya da za ta shigo duka zai zamanto da saninsa. Wannan shugaba kenan, shi ne gwamna. Sannan abin da ya shafi jagorantarsa a lahirarsu, shi zai ja su sallah. Idan yaƙi aka tashi fita, shi ne jagoransu a yaƙin da za a fita, kuma shi zai karantar da su addinin musulunci. To shi yasa idan Sayyidina Umar ya tashi, zai nada gwamna a gari kaza, baya ba wa jahili, yana ba wa mai ilimi ne, tunda shi zai jagorance su a lahirarsu. Yanzu aka ba jahili, ya za a iya jagorance su a lahirarsu? Ya za a iya ja su sallah? Ya za a iya karantar da su addinin musulunci? To in ya tashi nada gwamna, yana nada wanda yake da ido, yake da masaniya, yake da ilimi kan addinin musulunci. Sai kujera ta biyu, kujeran mai hukunci, alkali kenan. Yana nada alkali. Yanzu ga shugaba wannan gwamna, sannan kuma zai zo ya nada alkali. Shi kuma alkali aikinsa shine hukunci tsakanin mutane. Idan an samu husuma tsakanin wane da wane, alkali shi zai zauna yayi hukunci tsakanin su. In wane ya kawo karan wane, alkali shi zai yi hukunci tsakanin su. Sai kujera ta uku da Sayyidina Umar yake nadawa, akwai kujerar mai kula da Baitul Mali, wato accountant general. Waɗannan kujeru guda uku, duk garin da Sayyidina Umar ya tura wakilansa, yana tura waɗannan kujeru guda uku. To sai zamanto ana samun gwamnoni, a samu alkalai, sannan kuma a samu masu kula da asusu, masu ajiyar kuɗi. To yadda Sayyidina Umar ya mu'amalanci waɗannan gwamnoni da ma'aikata nasa, mawallafin wannan littafi ya kawo mana fiskoki guda takwas zuwa tara, amma karanta su gaba daya lokaci ba zai bamu dama ba, sai dai mu karanta akalla guda biyar a babin misali, sai mu wuce mu tafi babi na gaba. Fiska ta farko yace, lam yakun Umaru yarda bi an yahtamma bi husn ikhtiyar ummalihi bal kana yabdhulu aqsal juhdi limutaba'atihim ba'da an yatawallaw a'malahum liyatma inna ala husn siratihim wa makhafata an tanharifa bihim nufusuhum. Wannan kamar sharaf fage yayi. Yace Sayyidina Umar bai kasance yana yarda ba, ya nitsar da zuciyarsa cewar ai jagorori da na nada a garuruwa, wakilai da na nada a garuruwa ai mutanen kirki ne, masu addini ne, baya nitsuwa da haka. Shine ce lam yakun Umaru yarda bi an yahtamma bi husni ikhtiyari ummalihi bal kana yabdhulu aqsal juhdi li mutaba'atihi. Sayyidina Umar baya sakan kan cewar shi fa yanzu fa jagororin da ya zaba, wakilan da ya nada, gwamnonin da ya nada, kujerun da ya sanya mutanen kirki ne, masu addini ne, baya yadda da haka, baya nitsuwa da haka. A'a, yana zuba kokarinsa, matukar kokari wajen bibiyar su, tare da cewar mutanen kirkin yake zakulowa, ya dora a jagoranci na garuruwa daban-daban, ya dora kan alkalanci, ya dora kan baitul mali, amma duk da haka baya sakankancewa, duk da haka yana bibiyar su, duk da ya san cewar mutanen kirki ya aza kan waɗannan kujeru, amma tare da haka yana bibiyar su, ya gaya suke gudanar da jagorancinsu, alƙalan ya suke hukuncinsu, masu kula da baitul mali, masu ajiyar kuɗi ya suke ajiye kuɗin, akwai amana tattare da su. Bayan ya zabo mutanen kirki masu addini, baya ji cewa a ni kan yanzu na huta ko ban bibiye su ba, ba matsala, a baya haka. Bayan ya zabo mutanen kirkin kuma yana bibiya ya gani shin abubuwan da suke ya dace ko kuma akwai kurakurai a ciki. Bayan sun jibinci aikin, sun ci gaba da zartar da aiki, me yasa sayyidina Umar yake haka? Liyatuma inna ala siratihim, dan ya samu cikakkiyar nutsuwa, ya samu gamsuwa akan yadda suke mu'amalantar mutane, yadda suke gudanar da jagorancin su, yadda dabi'un su da halayyar su yake suke mu'amalantar mutane da su. Sannan kuma abu na biyu, tsoracewa kan cewar ai za su iya canjawa, zukatansu za su iya canjawa. Yanzu misali, ko da mutanen kirki ya nada, ya dora a garuruwa, to ai yau da gobe za su iya canjawa. To wannan yasa yake bibiyar su bai nutsu da cewa ai mutanen kirki na dora ba. Kenan yanzu dalilai guda biyu suka sa sayyidina Umar, bayan ya nada mutanen kirki a kujeru daban-daban, a garuruwa daban-daban, yake bibiyar su ya gaya suke gudanar da jagorancinsu. Dalili na farko da yasa yake bibiyar su, dan ya samu cikakkiyar nutsuwa dangane da yanda suke mu'amalantar al'umma da ɗabi'unsu da halayyar su. Wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu, zuciya koyaushe za ta iya canjawa. Ko da a yau ka ɗauki mutumin kirki ka kai shi guri kaza, sai ka yi biris da shi, to a yau da gobe zai iya canjawa. Idan yau ka san halinsa, gobe baka san ya yake ba, shin ya doge a hali kyakkyawa da ka san shi a kai, ko kuma ya canja? Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da'iman addu'ar da yake yawaita ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik, a wata riwayar ala dinik, Allah shike jujjuya zukatan bayi. Za a yi yayyuwa mutum a wannan satin mutumin kirki ne, kuma sai samu jarraba babba, wani sati sai ya canja, ko a wannan watan mutumin kirki ne, wani wata sai ya canja, ko kuma yana zaune da talaka ne, mutumin kirki ne, ana ganin shi mai kyakkyawan ɗabi'a, mai kyakkyawan hali, sannan kuma mai riƙon amana, baya wasa da dukiyar mutane ta shigo hannunsa, to amma ana bashi wani matsayi, sai kaga rana ɗaya ya canja. Kenan zukatan bayi sukan iya caccanjawa. To shi yasa sayyidina Umar baya nitsuwa, idan ya tura mutum jagoranci baya nitsuwa cewa ai mutumin kirki na tura, dole zai na bibiyar sa kar ya je wata kiliya canja, tunda zuciyar bawa za ta iya canja. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallama koyaushe yake roƙon Allah madaukakin sarki, wanda zukatan bayi ke hannunsa, kar ya juya zuciyarsa, ya barta ta tabbatu kan yi masa da'a, ya barta ta tabbatu kan addininsa. Ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinik, wannan galibi Annabi yana yawaita yin wannan addu'a din. Ya mai jujjuya zukatan bayi, ka tabbatar da zuciyata kan addininka, wata riwayar ka tabbatar da zuciyata kan yi maka da'a. Annabi yana yawaita yin wannan addu'ar. Matarsa Aisha sai abun yake bata mamaki, tace ya manzon Allah, yanzu kai fa manzon Allah ne, yanzu kana tsoracewa kanka, kana ga zuciyarka za ta iya canjawa, za ta iya juyawa? Yace ya Aisha, wa ma yu'minuni, ce ya Aisha, me ya bani garanti cewa zuciyata ba za ta canja ba? Menene ya bani lasisin cewar zuciyata ba za ta juya ba? Yace wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa yasha, yace alhali zukatan bayi suna tsakanin yatsun Ubangiji subhanahu wataala guda biyu yana jujjuya su yadda ya ga dama. Ubangiji zai iya juya zuciyar bawa, da tana nagartacciya ya juya ta koma gurbatacciya, da tana gurbatacciya ya juya ta tazo ta koma nagartacciya. Kenan bawa idan ya zama nagartacce kar ya ji cewar iyawarsa ce, kar ya ji cewar kokarinsa ne, kar ya ji cewar iliminsa ne, a'a ya ji cewa tawfiki ne na Ubangiji subhanahu wataala. Ubangiji ne ya datar da shi ya zama mai wankakkiyar zuciya, ya zama mai kubutacciyar zuciya. Kar ya ji cewa iyaya fi kowa, ko iyawarsa ne, ko iliminsa ne, ko kokarinsa ne, ko kar ya ji wannan. Ya ji cewa dace ne da tawfiki na Ubangiji, in ba dan Ubangiji ya datar da shi ba, da bai zama nagartacce ba. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan yin wannan addu'a. Kaga saboda haka duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa dace, ya masa tawfiki, ya zama mutumin kirki, to ya gode wa Ubangiji. Ni'ima ce babba daga gurin Ubangiji, ba dabararsa bace, ba iyawarsa bace. To idan ya gode wa Ubangiji kuma sai ya ci gaba da roƙon Ubangiji ya tabbatar da shi kan dadai, ya tabbatar da shi kan yi masa da'a, ya tabbatar da shi kan nagartaccen yanayi da yake kai, to wannan shine zai sa bawa yayi nasara a rayuwarsa. Yace wa kana shi'aruhu lahum, sayyidina Umar takensa ga gwamnoninsa da yake turawa garuruwa, da kuma wakilansa da yake turawa garuruwa na alƙalai da masu ajiyar kuɗi, takensa gare su shine khairul li an a'zila kulla yawmin waliyan min an ubqiya zaliman sa'atan naharin. Wannan shine taken sayyidina Umar dangane da gwamnoninsa da yake turawa garuruwa, da wakilansa da yake tura garuruwa. Da'iman yana maimaita wannan, yace khairul li an a'zila kulla yawmin waliyan, yace abinda yafi min alkaid, ni a matsayina na jagoran al'umma gaba daya, kowane wuni a ce yau na cire gwamnan Makka, yau na cire gwamnan Bahrain, yau na cire gwamnan Yaman, yace wannan yafi min alkaid, min an ubqiya zaliman sa'atan naharin, akan bar azzalimi yana jagorantar mutane awa daya a wuni. Yace kullun a ce ya cire gwamna, wannan ya fi masa alheri akan ya bar azzalimi yana jagorantar mutane ko dai da awa daya. Kenan sayyidina Umar takensa baya taba barin azzalimi, ko da za mutumin da ya nada shi ya zamanto jagora a gurin sayyidina Umar nagartacce ne, yana da kyakkyawar sheda a gun sayyidina Umar, sai labari ya iso sayyidina Umar cewa yayi kaza na babake ne, yayi kaza na danniya, to sayyidina Umar yakan yi kokarin cire shi, tare da cewa yakan yi kokarin bincike, amma ko da yayi binciken ma ya tabbatar ba hakan bane, dai yakan cire shi, saboda sayyidina Umar jita-jita yana masa tasiri musamman akan abin da ya shafi haƙoƙi na mutane, baya wasa da shi. Dan babban misali a wannan gabar ya faru ga babban sahabi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Sa'ad dan Abi Waqqas. Sa'ad dan Abi Waqqas kowa ya san cewar nagartaccen sahabi ne, ya samu sheda nagartacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Malaman tarihi suna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam a duniya ba wanda ya taba fansar masa da iyayensa banda Sa'ad dan Abi Waqqas. Annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhud, daga cikin waɗanda suka tsaya cikin sahabbansa, suka bawa Annabi kwaba, suka bawa Annabi kariya, suka Annabi garkuwa, Sa'ad dan Abi Waqqas yana ciki. Idan mushrikai sun harbo kibiyar su, Sa'ad dan Abi Waqqas zai tare ta sai ya harba musu, cikin iko Allah sai ya dace, to Annabi sai yake ce masa irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi, jefa kibiyarka ka harbe su, killa ka same su, mahaifi na fansa ne gare ka, mahaifiyata ma fansa ne gare ka. Annabi yake ga Sa'ad dan Abi Waqqas, mahaifi na fansa ne gare ka, ma'ana zan iya bada mahaifi na dan in fanshe ka, zan iya bada mahaifiyata ya kai Sa'ad dan in fanshe ka, inda yanzu za a karbe ka, a ce ba za a bada kai ba, sai na kawo mahaifi na da mahaifiyata a bada kai, to zan bada su dan in karbe ka. Kaga wannan yake nuna matsayin Sa'ad dan Abi Waqqas gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sannan yana cikin mutane goma da annabi ya ce ɗan aljanna ne. To amma duk da haka lokacin da sayyidina Umar ya tura shi ko ya ayyana shi ya zama shine gwamna na nagarin Kufa, mutanen Kufa wasu daga ciki sun yo dandazo, sun yo kwamba, sun zo gurin sayyidina Umar suna kokawa sayyidina Umar Sa'ad ɗan Abi Waqqas. Me suke kokawa? Suna da koke kamar haka. Na farko suka ce Sa'ad matsoraci ne, baya fita yaki, kaga yanzu shi a matsayinsa na jagora ai shi zai jagorance su zuwa yakin. Sai suka yi masa wannan shedar gurin sayyidina Umar cewa shi matsoraci ne. Na biyu suka ce idan ya tashi kaso na dukiya ta Baitul Mal baya yi da adalci. Wannan sheda da suka masa kenan ta biyu a gurin sayyidina Umar. Sheda ta uku suka ce bai iya sallah ba, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu da annabi tun a Makka yake tare da annabi, yana cikin as-sabiqun al-awwalun, da masu malaman tarihi suna cewa shine mutum na bakwan musulunta, mutum shida ne kawai suka riga shi musulunta tun farkon da awa annabi a Makka ya karbi musulunci gurin annabi, kuma bai gushe ba, yana tare da annabi da dadi ba dadi, yana tare da annabi bai taba rubuwa da annabi ba a Makka shekara 13 da annabi ya kwashe, yana da awa a Makka Sa'ad ɗan Abi Waqqas yana tare da shi har annabi ya yo hijira daga Makka ya dawo Madina, yana cikin al-muhajiruna. Idan Allah ya ambaci al-muhajiruna cikin Al-Qur'ani Sa'ad ɗan Abi Waqqas yana cikin su, duk inda Allah ya ambaci al-muhajirun والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ألا يرد سعد بن أبي وقاص سبو دمي يعني تشين المهاجرون تو النبي باين يايو هجرة daga Makka ya dawo garin Madina ya kwashi shekaru 10 da ɗan watanni yana da'awa a Madina yana fita ya yaki mushrikai tunda annabi yake fita yaki bai taba fita ba babu Sa'ad ɗan Abi Waqqas. To ga kuma sheda daban-daban da annabi ya masa. Ya halarci yakin Badar, duk wanda ya halarci yakin Badar Allah madaukakin sarki ya bashi garanti ya aikata duk abin da ya ga dama Allah ya gafarta masa. Ya halarci yakin Uhud, ya halarci sulhul Hudaybiya, annabi ya bada shedar cewar duk wanda ya shiga ya halarci sulhul Hudaybiya ba zai shiga wuta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta ash-shajara, ba ɗaya daga cikin wanda suka yi mubaya'a karkashin bishiya da zai shiga wuta, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. To Sa'ad ɗan Abi Waqqas ya halarci sulhul Hudaybiya. To sai gashi a yau an zo ana masa waɗannan sheda guda uku cewa matsoraci ne, baya iya fita yaki, sannan in ya tashi rabo baya yi da adalci, kenan yana yi bisa zalunci, sannan kuma bai iya sallah ba. Wannan koke da yazo gun sayyidina Umar bai ce a'a kai wannan ƙarya ne, me yasa? Saboda Sa'ad ɗin nan fatarbiya annabi ce, sannan kuma a gurin annabi ya ɗauki karatu shekara 23 yayi yana tare da annabi, duk ya diddadi bai taba rubuwa da annabi ba, sayyidina Umar bai wadata da wannan ba. Sai tura wakilai, bayan sun tafi sai ji bai nitsu ba, sai bi bayan su ya taho da kansa ya zo garin Kufa. To da aka zo sayyidina Umar sai dinga bibiyan masallatai na Kufa ya ji me wani sheda za su faɗi akan Sa'ad ɗan Abi Waqqas. Ya fara da masallacin farko, duka suka masa kyakkyawan sheda, ba mutum ɗaya da ya tabbatar da koke guda uku nan da wasu daga cikin mutane suka je suka yi sayyidina Umar a garin Madina. Ya je masallaci na biyu, nan ma suka yi sheda kyakkyawa wa Sa'ad ɗan Abi Waqqas. Da ya je masallaci na uku a wata anguwa, sai wani mutum ya miƙe yace tunda ka hada mu da Allah, yake ga sayyidina Umar yace tunda ka hada mu da Allah mu yi shaida ma Sa'ad, to ni zan yi shaida ta gaskiya. Yace bismillah ina jin ka. Yace tabbas Sa'ad gashi nan yana kallo na, ina kallon sa baya fita sallah kuma bai iya sallah ba, sa'annan kuma in an tashi fita yaki yana baya baya, sannan kuma in an zo rabo baya yi da adalci. Sa'ad ɗan Abi Waqqas ya kalli wannan mutumi ya ce ya Allah, wannan mutumi in ƙarya ya mun waɗannan maganganu da ya yi. Inji Sa'ad ɗan Abi Waqqas ya ce ya Allah ka lalata masa rayuwarsa, ka sa kar ya yi kyakkyawan ƙarshe, in har ƙarya ya mun Allah ka lalata masa rayuwarsa ya kalli sayyidina Umar yace duk abubuwan nan da ya fadi ƙarya ne tare da su nake fita yaki in na tashi rabo nakan yi gurgudan iko na bisa adalci kuma sallah yanda naga manzon Allah yake musu sallah haka nake musu sallah sayyidina Umar yace wannan bayanin da kai haka ni ma nake maka zato amma duk da haka sayyidina Umar sai ya sauke shi nesa saboda gashi nan yanzu an yi sheda tare da cewa sayyidina Umar a zahirin shedan shi ma bai gamsu da ita ba amma tunda sheda ta bayyana sai ya sauke sa dan Abi Waqqas sai ya nada wani a gurbin sa to wannan mutumi dai da yayi wannan mummunan sheda wa sa dan Abi Waqqas kafin ya mutu sai da rayuwarsa ta lalace yana tafi tsirara sako sako lungu lungu duk inda ya ga ƴan mata yana zunguran su gashi yayi furfura yayi gemu dattijo sosai amma yana bin bibiyan ƴan mata yana zunguran su yana cewa ni tsohon banza ne addu'ar sa'ar ce ta kama ni kuma sai da ya tabe ya wulakanta kafin ya mutu sannan ya zo yayi mummunan mutuwa wannan shine illa taba mutanen kirki idan ka taba bawan Allah na kware maka mummuna addu'a wannan addu'a ba ta faduwa kasa banza shine ma'anan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ka ji tsoran addu'ar wanda aka zalunta in dai ka zalunci mutun ya roki Allah to addu'ar sa da yayi babu shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wataala Allah zai karbi addu'ar sa to sayyidina Umar didda yana kyautata zato wa sa'ad wannan sheda da aka yi akan Sa'ad munanan sheda guda uku bai gamsu da su ba bai yadda da su ba amma duk da haka ya sauke Sa'ad dan Abi Waqqas ya kawo wani ya mai gurbin sa da shi to shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya zo rasuwa ina ga zamu gani nan gaba kadan nan da sati biyu masu zuwa insha Allah mun zo ganin mun zo duba shahadar sayyidina Umar da ya zo rasuwa sai aka ce masa ya nada wanda zai mai gurbin sa zai zama jagora bayan sa sai ce to in ya nada ma dai bai zo da sabon abu ba saboda wanda ya fi shi alkhairi ya nada in ma ya tafi bai nada ba bai yi kuskure ba saboda wanda ya fi shi alkhairi ya tafi bai nada ba waye wanda ya fi shi alkhairi da ya nada kafin ya tafi sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ai kafin ya tafi ya nada sayyidina Umar to kuma sayyidina Abubakar ya fi sayyidina Umar alkhairi yace to yanzu inda zai nada yace wani kai zaka zama jagora bayan rasuwata ni Umar yace to bai zo da sabon abu ba saboda wanda ya fi shi alkhairi ya riga ya shi a wannan babi ya nada kafin shi ya zo ya nada to inda kuma zai tafi ma bai nada din ba nan ma bai kuskure ba saboda wanda ya fi shi alkhairi ya tafi bai nada ba yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tafi ba tare da ya nada wanda zai zama jagora bayan sa ba har ya koma ga Allah bai ayyana wa zai zama jagora bayan sa ba bayan rasuwa annabi ne sallallahu alaihi wasallama sabon sa suka hadu suka zabi sayyidina Abubakar ya mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yace to in ya nada ma bai zo da sabon abu ba saboda wanda ya fi shi alkhairi ya nada gabanin sa in ma ya tafi bai nada ba bai kuskure ba saboda wanda ya fi shi alkhairi ya tafi bai nada ba yace to amma shawarin da zai bayar shi ne idan rai yayi halin sa ma'ana in shi a matsayin sa na jagoran al'umma musulmi Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa to yana ba da shawarin in an tashi zaben jagora a zaba cikin mutane guda shida saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi yana mai yarda da su na farko yace Uthman dan Affan na biyu Ali dan Abi Talib na uku Abdurrahman dan Auf na hudu Sa'ad dan Abi Waqqas yace Sa'ad dan Abi Waqqas da kuka ga na cire shi a jagorancin Kufa kar ku yi tsammanin cewa bai cancanci yayi jagoranci ba a ya cancanta sannan kuma koda wani zai zama jagora cikin ku ba Sa'ad ba to ya nemi taimakon Sa'ad da shawarwarin sa saboda ya cancanci ya zama jagora inji sayyidina Umar mutum na biyar Zubairu dan Awwa mutum na shida Talha dan Ubaidillah yace waɗannan mutane guda shida duk wanda aka zaba ya cancanci ya jagoranci al'umma musulmi gaba daya haka kenan cire Sa'ad da yayi a wancan lokaci ya tafi ne karkashin siyasar sa da ka'idar sa yadda yake gudanar da jagorancin sa kan cewar duk sanda aka kawo masa koke na wani cikin gwamnonin sa ko ma'aikatan sa to abin da zai shine zai kawo da shi ya kawo wanda yake ga ya fi shi alheri saboda ko da akwai shubuha dangane da koken da aka kawo masa yakan karba domin dai kar a zalunci wani. Wannan ka'ida kenan da Sayyidina Umar ya tafi akan ta. Wannan fuska ta farko kenan cikin fuskokin da Sayyidina Umar yake mu'amalantar gwamnoninsa da kuma ma'aikata da ya tura garuruwa daban-daban. Sai fuska ta biyu. Wa qala, kuma Sayyidina Umar yace ayyuma amilin, yace ayyuma amilin li zalama ahadan fa balagani mazlimatu fa lam ughayyirha fa ana zalamtuhu. Wannan fuska ta biyu kenan cikin fuskokin da Sayyidina Umar ke mu'amalantar gwamnoninsa da ma'aikatan da yake tura garuruwa, yake turawa garuruwa daban-daban. Yace ayyuma amilin li zalama ahadan, yace duk wani jagora cikin jagororin da na tura garuruwa da ya zalunci wani, fa balagani mazlimatuhu, sai labarin zaluncin nan nasa ya iso gare ni, fa lam ughayyiruhu, kuma na kina canja shi in kawo wani a madadinsa, fa ana zalamtu, to ni ne na zalunce shi. Yanzu labari ya iso Sayyidina Umar cewa gwamnan ka na garin Bahrain ya zalunci wani cikin talakawansa a Bahrain. Labarin ya iso ga Sayyidina Umar. Bayan labarin ya iso gare shi, ya bar wannan gwamna ya ci gaba da jagoranci bai canja shi ba, to ya ce ba gwamnan ba ne ya zalunci mutumin nan, shi ne ya zalunce shi, saboda shi ne ya bar shi akan wannan kujerar. Da ya kamata da labari ya iske shi kan cewar gwamnan ka na gari kaza ya zalunci wani cikin talakawansa, to da sai ya canja shi. In ko ya bar wannan gwamnan, Sayyidina Umar yana ga shi ya zalunci wannan mutumi da aka zalunta. Kenan duk lokacin da labari ya iske Sayyidina Umar na wata danniya ko babakere ko zalunci ga ɗaya daga cikin talakawa da gwamna cikin gwamnoninsa ke jagoranta, to Sayyidina Umar ka'idarsa ita ce zai kawar da wannan gwamna ya kawo wani. In ko har ya bar gwamnan bai kau da shi ba, Sayyidina Umar yana ga shi ne ya yi zaluncin ba gwamnarsa ba, saboda ai yana da ikon ya kau da gwamnan amma bai kawar ba. Kenan ya marawa gwamnan baya ya ci gaba da zalunta al'ummar da yake jagoranta. Wannan fuska ta biyu kenan cikin fuskokin da Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ke mu'amalantar gwamnoninsa da ma'aikatan da yake tura garuruwa daban-daban. Sai fuska ta uku, yace wa qala yawman liman hawlahu, wata rana Sayyidina Umar yana zaune a masallacin Annabi. Nan ne asalin fadar Sayyidina Umar. A nan ake zartar da hukunci, nan ake ba da umarni, duk wani abu da za a aiwatar a nan ake aiwatarwa, saboda Annabi shi ma a masallacinsa yayi. To sai zamanto yanzu inda ya zama shi ne santa na zartarwar shugaba gaba ɗaya shi ne masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanzu ka ce government house, to masallacin Annabi shi ne yake a madadin wannan, ko kuma a ce fadar shugaban ƙasa misali. To fadar shugaban ƙasa tana nan ne a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sayyidina Umar yake ce ma waɗanda suke zaune tare da shi cikin masu bashi shawari, yace ara'aytum idza sta'amaltu alaykum khayra man a'lam thumma amartuhu bil 'adl akuntu qadaytu ma alayya. Waɗanda suke zaune tare da Sayyidina Umar yake tambayar su, yace ara'aytum idza sta'amaltu alaykum khayra man a'lam, shin kuna gani yanzu inda zan jagorantar a kanku wanda ya fi alkhairi cikin waɗanda na sani, na duba na zaɓa na dirje mutumi mafi alkhairi mai riƙo da addini mai amana mai sanin ya kamata mai zurfin tunani, sai na jagorantar da shi a kanku. Thumma amartuhu bil adl, bayan na jagorantar da shi a kanku sai na umurce shi ya muku adalci. Yace a kuntu qadaytu ma alayya, shin na sauke nauyin da ke kaina tunda ni ina garin Madina misali garin Makka, na zaɓi mutumin da nake ga mutumin kirki ne mai addini ne mai riƙon amana ne mai sanin ya kamata ne, na jagorantar da shi a Makka kuma na masa nasiha na masa umurni akan a jagorancin da zai yi adalci wa mutanen nan, kar ya danna dukiyarsu, kar ya zalunci wani, sannan na jagorantar da wani shi ma wanda nake ga mafi alkhairi ne a Bahrain, na masa nasiha na masa umurni yayi adalci na jagorantar da wani shi ma ina ga mafi alkhairi ne mai addini ne mai amana ne a Yemen na masa umurni yayi adalci shin kuna ga inna haka na sauke nauyin da ke kaina a waɗannan garuruwa da ba anan nake zaune ba ya tambayi waɗanda suke zaune tare da shi wani martani suka mayar wa sayyidina Umar fa qalu na'am sai suka ce sayyidina Umar eh in har kai haka ka sauke nauyin da ke kanka tunda ai kai kan ba kai kake zaune a garin ba ba kai kake jagoranci a garin ba ka tura wakilinka misali Makka ka tura wakilinka Taif ka tura wakilinka Yemen ka tura wakilinka Bahrain ka tura wakilinka Basra ka tura wakilinka Kufa kuma sai da ka zaba ka dirje cikin mutanen kirki masu amana masu addini masu sanin ya kamata sannan bayan ka zabe su kuma ka musu umurni su yi adalci in kai haka ka sauke nauyin da ke wuyanka Sayyidina Umar sai ya ce la a abin sauke nauyin da ke wuyana ba koda na zabi mutanen kirki masu addini masu amana na jagorantar da su a gurare daban-daban da sauran rina a kaba ban sauke nauyin da ke kaina ba hatta anzura fi amalihi har sai nayi dube zuwa ga aikin sa da yake gudanarwa a garin a amila bima amartuhu amla sai na sa ido nayi dube na bibiye abubuwan da yake aikatawa a garin da na jagorantar da shi shin ya ci gaba da yin abin da na umurce shi na adalci ko ya bauɗe hanya yace to nan ne na sauke haƙƙin da ke kaina amma dan yanzu na jagorantar da mutum a gari mai addini mai amana in koma in kwanta in yi ta bacci in ji cewa na sauke nauyi da ke kaina ce a'a da saura ta yaya zan sauke nauyin da ke kaina shine bayan na jagorantar da shi dinga bibiyar ya yake gudanar da jagorancinsa yana adalci eh yana adalci baya adalci sai in sauke shi in kawo wani wannan fiska ce ta uku cikin fiskoki da sayyidina Umar yake mu'amalantar shugabanni da ya tura garuruwa daban-daban sai fiska ta hudu yace annahu kana yursidu lahum ar-ruqaba'a wal-uyuna min hawlihim liyuballighuhu wal-uyuna min hawlihim liyuballighuhu ma zahara wa ma khafa min amrihim حتى كان الوالي من كبار الولاة وصغارهم يخشى من اقرب الناس اليه ان يرفع نبأه الى الخليفة wannan fiska ta hudu kenan daga cikin fiskokin da sayyidina Umar Allah ya jada shi yake mu'amalantar jagororin da ya tura garuruwa daban-daban yace annahu kana yursidu lahum ar-ruqaba sayyidina Umar ya kasance yana tura masu bibiyan ayyukan da gwamnonin nan suke yi suna bibiya suna sa ido su ga yaya suke gudanar da ayyukansu akwai kurakurai a ciki akwai observations a ciki akwai mulahaza a ciki wal uyun sannan yana tura yan leken asiri wadanda shi kansa gwamnan bai san ya turo su ba zai tura yan leken asiri wanda za su je kaman su saje da sauran talakawa amma kuma suna kallon yaya yake gudanar da jagorancinsa suna na dan bayanai da za su je su isar wa sayyidina Umar duk za su na kallon abubuwan da ke gudana ma khafiya ma zahara wa ma khafiya min amri abun da ya bayyana da abun da ya buyana al'amuran waɗannan jagorori shine yace hatta kana alwali hatta kai ta kawo gwamna cikin gwamnonin da sayyidina Umar yake nadawa min kibaril wulati wa sigharin cikin manya-manyan gwamnoni da sayyidina Umar ke nadawa da kuma cikin kananun gwamnoni da sayyidina Umar ke nadawa yakhsha min aqrabin nasi ilayhi yana tsoron wanda yafi kowa kusa da shi cikin mutane wannan yafi kowa kusa da shi cikin mutane amma yana tsoron sa kar ya je yana cikin yan leken asirin sayyidina Umar yana na dan abubuwan da yake zai isar wa sayyidina Umar wannan fiska ta hudu kenan sai fiska ta karshe wacce akan ta zamu karkare saboda kurewar lokaci wacce sayyidina Umar yake amfani da ita wajen mu'amalantar waɗannan gwamnoni da ya nada da kuma sauran wakilansa da ya nada a garuruwa yace wa minha shafi na 466 sakin layi na biyu yace wa minha annahu kana ya'muru al-wulata wal-ummala an yadkhulu biladahum naharan idha qafalu ilayha min wilayatihim liyadhhara ma ma'ahum ma hamaluhu fi audatihim wa yattasilu naba'uhu bil hurrasi والأرصاد الذين يقيمهم على ملقى الطريق wannan fiska ta biyar ke da sayyidina Umar ke mu'amalantar gwamnonin sa da ita annahu kana ya'muru lulata sayyidina Umar ya kasance yana umurtar gwamnonin sa wal ummala da sauran ma'aikata da ya tura irin alƙalai irin masu ajiyan kuɗi yana umurtar su an yadkhulu biladahum nahara idan sun zo ganin gida kowa ya shiga gidan da rana misali dan garin Madina ne a Madina yake zaune sai aka tura shi gwamna Yaman ko aka tura shi gwamna Sana'a to sai taho zai shigo gida ganin gida zai shigo Madina ganin garin Madina shi dan Madina ne amma yana can Yaman yana jagoranci to ya shigo zai zo ganin gida sayyidina Umar umurnin da yake ba su duk lokacin da suka zo shiga garuruwan su to su shiga garuruwan nasu da rana ido na ganin ido yace an yadkhulu biladahum naharan idza qafalu in sun dawo zuwa garuruwan nasu min wilayatin daga garuruwan da aka dora su a matsayin gwamnoni in sun dawo zuwa ga garuruwan su daga garuruwan da aka dora su a matsayin su na gwamnoni to su shiga da rana ido na ganin ido me yasa yake musu wannan umurni liyadhhara ma'ahum ma hamiluhu dan a ga me suke dauke da shi kar a je sun tattaro dukiyan garin da aka ba su jagoranci sun zo za su shigo da shi garuruwan su da shi a'a su shiga da rana ido na ganin ido kowa na kallon su kowa na kallon me suke dauke da shi wayattasilu naba'uhu bil hurras sannan masu gadin da yasa a kan iyakokin garuruwa za su ga da me wannan mutum ya shigo garin Madina alhali yana gwamna a Bahrain da me ya shigo garin Madina shi dan Madina ne da me ya shigo garin Madina a shi dan Makka ne yana gwamna a Taif to da me ya shigo garin Makka ya sa masu gadi suna kula sannan kuma wal arsad ya kakkafa wasu mutane a yuqimuhum ala malqat tariq a mahada hanya duk inda junction yake ya aje masu gangane waɗanda za su ga wannan gwamnan da ya taho daga garin sa zai tafi gari kaza me yake dauke da shi kaga kenan kashi biyu ya sa mutanen da za su gane masa kashin farko masu gadi da ya sanya su a mashiga kowane gari kashi na biyu kuma su ba a mashiga gari ne gari suke ba a mahadar hanya in ka taho daga gari kaza zaka je gari kaza inda hanyar ta hadu ko inda hanya nan ta yi dama nan ta yi hagu nan ma ya sa masu gangane da za su gane masa wannan gwamnan me ya riko daga garinsa da yake gwamna zai tafi garinsa ta haihuwa sannan idan ya zo zai shiga garinsa na haihuwa akwai masu gadi da aka sa da za su ga me yake dauke da shi shin ya je ya jido dukiyar daula zai zo ya shiga garinsa da ita ko kuma dan abin da ya riko dan abin da ba a rasa bane wanda bai kamata a ce matafi yayi tafiya ba tare da shi ba to wannan kuma yana daga cikin hanyoyi da sayyidina Umar yake bi wajen sanya ido dangane da gwamnonin da yake turawa su zamanto jagorori a garuruwan da ba anan yake zaune ba da kuma ma'aikata da yake turawa waɗanda suke wakiltar sa a garuruwan da ba anan yake zaune ba to wannan babi dai Allah cikin ikon sa mun kammala bayani akan sa zamu dasa aya akan sa sai Allah madaukakin sarki ya kai mu halka ta gaba nan kuma abin da zamu duba ƙarshen rayuwar sayyidina Umar da kuma shahadarsa abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh